Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sai kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alpha Radio. Sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Hafsat Bello dan Mai Soro.
Safina tikin manta da sunanki.
To ya sani.
To a yau Litinin 6 ga watan Nuwamba shekarar 2017 kamar kullum da muke magana akan zamantakewar yau da kullun a cikin al'umma, to za mu yi duba ne akan muhimmancin fahimtar juna ga ma'aurata.
Idan waduni da mai gidana ma muna cikin jama'a, idan ina so in ganshi ko ya taso ya zo mai magana ko ina son dan mishi wani bayani haka, wato sai in zo kusa da shi in dan gyara murya idan sai in wuce in shiga daki, to zaki ga shi ma ya taso ya biyo ni. To kin ga mu tsakanin mu biyu kawai muka san wannan. Sai dai a gani na tashi shi ya tashi ba wanda zai san me aka yi ko me aka je yi. Saboda haka tsakanin miji da mata dole akwai wani abu da ku kadai za ku iya ganewa. Amma wannan abun sai da soyayya, sai da fahimta.
Wakiliyar Madina Daunda ta tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe akan wannan batu.
Haka zalika zamu tattauna kai tsaye da ambassador Mutar Gashashi, wani mai sharhi a harkokin yau da kullum.
Sannan kuma a wasu amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter, kuka bada amsa suna nan tafi.
Ku da ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku a ganin ku wani lokaci ya kamata a ce ma'aurata sun gama fahimtar junansu. Ga yadda ku ansa mana.
To sakon farko daga shafin na Facebook ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace eto ya kamata ne dai a ce ma'aurata sun fahimci junansu tun kafin su yi aure, domin wani lokaci rashin tsayawa a fahimci juna tun kafin aure ke haifar da matsala a zamantakewar auren nasu. Ya kamata a ce saurayi da budurwa su yi kamar koda shekara ɗaya ne zuwa biyu kafin su yi aure, lokacin sun gama fahimtar junansu ba wai daga haɗuwa da juna ba, sai a yi aure ba tare da an fahimci juna ba.
To Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya kuma yace yau da gobe kenan. Lokaci mafi dacewa da ya kamata ma'aurata su fahimci junansu shine lokacin da suke yin soyayya kafin su yi aure, ta hanyar nuna wa masoyi ko masoyiyarka abin da kake so da wanda baka so. Kamar yadda nake yi da budurwata mai suna Aisha da muke shirin zama ma'aurata nan ba da jimawa ba, insha Allah. To Allah ya yarda.
Amin amin. Sai Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau tace eh to ni dai mun fahimci juna ne da mijina. Ado Salati Goma ga Annabi Rijau tun ina amarya, domin kuwa tun ranar da iyayena suka kawo ni gidan shi ya zaunar da ni ya gaggaya mini abin da yake so da abin da bai so. Sannan ni ma yace in gaya mishi irin abin da nake so da abin da ban so. To haka kuwa aka yi. Dan gaskiya yanzu shekarun mu 17 da yin aure, amma har yau ba wanda ya taba raba mu.
Kice ta koyi salati 10 ga Annabi.
Gaskiya abin yayi.
To Allah ya samu dashi. To sai kuma journalist Ahmad Sale na faɗa yace salam yau da gobe. Ya kamata duk ma'auratan da suka yi niyyar aure ya kamata su fahimci junansu tun a lokacin da suke soyayya, ba wai sai an shigo gida ba a dinga yi wa juna kallon raini.
To Luka Balaraba kuma yace gaskiya yau da gobe wasu ma'auratan suna cutar juna saboda zaka fahimci wanda zaka fahimci wannan ta yadda za su kwantar da murya mai zaki a matsayin manema amma da zarar an auri juna an shekara daya ko biyu to fa bala'i ya tashi dan haka kafin kai aure kamata yayi ayi ta'addu'a domin Allah ya zabar maka
to sai Ashir Lawal na goma ruwan aure yace hakika wannan tambaya tana da wahala amsawa ga duk wani mutum da bai san ta kan aure ba dan haka mun ja gefe guda domin bayo masu ruwa da tsaki damar amsa wannan muhimmiyar tambaya
to sai kuma Aisha Garba wanda muka samu kalabi tsakanin raunin kenan sai ko tace mata sun fahimci mata sun fi fahimtar maza fiye da yadda maza ke fahimtar su su maza a ganin su wai idan suka biye ma mace wai za ta rena su mata da yawa za ku ga sun san duk wasu abubuwan da mazan su suke so amma wasu mazan ba su da dama wasu yawancin lokaci kenan ba za su lura da matan me suke so ba balle ma su fahimci abubuwan da take so din da wanda ma ba ta so
to to ga Aminu Kano mai da garko yace fatan alheri yau da gobe ni dai a gani na lokacin da ma'aurata suka gama fahimtar juna shine lokacin da suka fara haifar ƴaƴa lokacin girma ya fara zuwa kenan
to
burbura ta fito
sai injiniya Aradi Muhammad Gidan Madi yace fatan alheri gare ku masu shirin wayar da kan matasa da ma'aurata da ƴan kasuwa da ma masu koyon sana'a fata na shine ma'aurata su fahimci juna kafin yin aure ya Allah ka ba mu mata masu son waɗanda muke so amin
ai ma har da hashtag amin sai Mas'ud Omar yace assalam yau da gobe gaskiya ma'aurata na iya fahimtar junan su ne lokacin da suka yi aure menene da tsananin soyayyar juna
to Hafsa zaki shiga
shafin Twitter to gashi na @babaganadabuwa1 yace tun kafin aure ya kamata kowa ya san halin kowa ba wai sai an yi aure ba a zo ana ta rikice-rikice da ita da iyayenta
sai @mg- yace fahimtar juna a aure makaranta ce wacce ba a kammalawa kullum ana cikin aji sai dai a dauki darasi a gyara ko a jaddada
tabbas sai kuma @wuro_ardo yace ya kyautu a ce tun kafin daurin aure ma'aurata sun fahimci junan su kowa a cikin su ya san abin da dan uwansa ke so da abin da baya so
to ga @s mai lange-lange yace ba shakka kowa da irin fahimtar da Allah ya yi masa kamata yayi a ce tun a shekarar farko ma'aurata sun gama fahimtar junan su
sai Hajja Fatima tace da zaran an yi aure ya kamata a zauna a tattauna kowa ya san abin da ɗayan yake so da wanda baya so insha Allah za a fahimci juna tun farkon aure
shikenan kuwa to sai kuma @m24_menene garijiya yace ni a gani na kada ya wuce sati daya
so haɗuwar da auren kowa
wannan shine garaje garaje ya ce garaje ne shi a kawuniya
bikin ba ta fita daga ciki ba balle shin
ko gara ba a ga mutun ya sa alkaki ba
wanda kila ba a kawo ba ma
shine ai wa to dai kuma ga wani na
gaba to ga wani Musa Hadiri Asuba yace ni a gani na haɗuwar mata da miji na farko sannan ya kamata kowa ya fada wa kowa gaskiya in an yi haka to fa tsohuwa za ta sayar da goranta daidai
to ba
sabi na rufe mana
sai da ƙarshe @babaganadabuwa1 yace tun kafin aure ya kamata kowa ya san halin kowa ba wai sai an yi aure ba a zo ana ta rikice-rikice da ita da iyayenta
to da fatan shi ma dan zai fahimci komai daga auren kafin a aure ko to madalla to yanzu kuma ga wakiliyar mu Madina Dauda a zauren muhawarar yau da gobe kamar yadda aka saba
jama'a barkamu da saduwa da ku a wannan zaure na yau da gobe yau zauren muhawarar tamu ta gayyato mata ne zalla kuma zamu yi magana ne akan muhimmancin fahimtar juna a tsakanin ma'aurata ina tare da malama Maryam Bagudu babbar jami'ar aikin jarida mai zaman kanta da kuma Hajiya Jummai A Zango malama a ma'aikatar ilimin manya wacce aka fi sani da Mass Education a nan Abuja to tare za mu yi kokarin warware zare da abawa cikin wannan maudu'i namu na muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata da farko bari mu fara da Maryam Bagudu me kika fahimta ne idan aka ce muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata.
To, kamar yadda aka ce muhimmanci, in an ce muhimmanci wato abu lallai ba abun wasa bane. Tsakanin ma'aurata kuma ya kamata a ce tsakanin miji da mace, ya kamata a ce kun fahimci juna. Dan shine ginshikin zama, zaman tare. Domin idan babu fahimtar juna, an ringa samun matsaloli kenan. Amma idan aka fahimci juna, ke kin san abin da mijinki baya so, ki bari shi ma ya san abin da a dai kiyaye ma juna. A daina shiga tsakanin haƙƙin miji da ko mata. Ko wace idan miji ya ce a'a, ka wance yaya haka, kuma kila ya san tana da ko zafin rai ko wani abu, ya samu ya duba lokacin da ya kamata ya tunkare ta da wasu maganganu. Haka ita ma mace, idan miji ya dawo kin ganshi ko rai a ɓaci, ko kuma abubuwa ba sa tafiyar mishi daidai, bai kamata kina kawo mishi magana kwatsam ko wani irin magana daga ya shigo ki mishi ba. Ya kamata ku fahimci juna tsakanin miji da mace, idan an yi haka, in Allah ya yarda, za a samu zaman lafiya.
To Hajiya Jummai, bari na dawo gare ki. Menene kika fahimta ne da wannan maudu'i namu, muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata?
To ni abinda na fahimta game da maganar fahimtar juna tsakanin ma'aurata shine ya zama na farko, ya zama akwai haƙuri. Namiji ya zama yana da haƙuri da lura, haka kuma mace ta zama tana da haƙuri da lura. Me ya haƙuri da lura? Matukan namiji bai da haƙuri, dan shine ubangida. Shi ya auri matan nan, ya kawo ta cikin gidan nan. Dole kafin ya aure ta ya ga waɗansu qualities ko kuma waɗansu abubuwa take da shi wanda ya burge ta yasa ya aure ta. To in ta shigo cikin gida kuma ya ga kamar alamun akwai canji, sai ya tambaye kanshi me ya jawo wannan canjin. Saboda mace ba ta canza haka, in mace, mace tana da amana da alƙawari, in har ta amince tana son ka, ta aure ka, ba shakka ita ma ta ga wasu qualities da saka za ta iya zama da kai. To amma idan aka zo gida, sai kasance namijin ya zama kaman hawainiya, ya canza. Idan ya canza, ita kuma za ta fara questioning kanta, me ya kawo canjin nan? Mutumin da na aura ina so, yana so, me ya kawo wannan abu? Za ta fara questioning, ah malam me ya faru? So anan ya kamata a ce yanda ya fara mata a lokacin da yake neman ta, ba zai ci gaba sanda suka yi aure. Kamata ya zama yana da haƙuri, ya fahimci wace ce ita, ko kuma abubuwan nan da ya canza, na tabbatar a matsayin mace. Mace za ta fara furta, malam ina da magana da kai, me ya faru? Naga kaman naga wasu canji. A'a, wance ba wani abu bane, kaza kaza. Ai wani lokacin nan kuma sai ya fara fada, yace wani irin canji kika gani? Maimakon ya fahimtar da ita cewa watakila ba ma laifinta bane, wani abu ne daban, sai ce a in kika gani cikin yanayi kaza, ba laifinki bane, kaza ne. Kin ga anan za ta ga cewa ko next time ta ga ce ya canza wasu abubuwa, za ta ce to watakila ba laifina bane, tunda ai the same time, almost the same problem na gani, na tambaye shi, yace a in na ganshi a wannan mood din ba laifina bane. So amma a ce ya hau mata da fada, me yasa zaki tambaye ni? Dan kin gani, to ai kin ga wannan bai ni musulhu ba, ya sa ka ta cikin confusion. To irin haka kin gani, sai ta fara ganin cewa to wannan ya aka yi, me ya kawo wannan canjin? Za ta koma da kanta ta fara tunanin cewa me nake yi ko bi nayi. Za ta yi questioning kanta tukunna, in ta san har ba ta yi mishi wani abu ba, za ta natsu tukunna, za ta dinga bashi time tana tambayan shi. Kuma shi idan har ya san ba laifinta bane, wani lokaci in wani abu ne daban, za ka ga ya ce wance to zo kin mun tambaya lokaci kaza, ga abin da ya jawo mun kaza kaza, ni fa na ga kin mun kaza da kaza wanda ban fahimta ba. Aya to malam na tambaye ka, me yasa baka gaya mun ba? Yi haƙuri. Mace ce as simple as that za ta iya cewa. Amma wani shi ba zai taba cewa to tunda yake kin gane kin mun abu, na nuna miki raina ya ɓaci, yi haƙuri. A'a, wajen su mazan da yawa ba za su ce yi haƙuri ba.
Malama Maryam, kina ganin kamar yadda Jummai ta yi bayani yanzu, miji ya fushi ya fusata daga kawai tambayar da mata ta yi mai mata wannan magana, idan ita ma mai fushi ce, ya kika ga zama zai zama?
Idan ita ma mai fushi ce, ai abu ya ɓaci kenan, sosai ma abu ya ɓaci. Saboda haka ya kamata a ce akwai abin da ake ce ma tolerance. In shi yana da fushi, ke macen tunda kin san shi mai fushi ne, mai zafin rai ne, sai ki kyale shi a lokacin, ke ki dauki hakurin nan har sai lokacin da kika ga ya huce. Idan kika ga ya huce, sai ki je kaman yadda malama ta yi magana, sai ku je sai ku sasanta ko menene. Amma bai kamata a ce miji ya fishi, ke ma kin yi fishi ba. Dole ɗaya daga cikin ku ya sauka ƙasa. Saboda haka ni a ganina macance dai, ya kamata a ce idan ta ga miji ya fusata, ya yi fishi, sai ta rabu da shi, sai hankali ya kwanta can a anjima ta dan sai ta je ta same shi sai a warware ko ma menene
yaya kike ganin ya kamata mace ta gina wannan hakurin na zama tare da wannan miji nata
eh tabbas lokacin nema ne dan lokacin kin ga abin da kike so shi ma ya ga abin da kike so kuma a wannan dan lokacin za ku dan dai samu fahimta ka dan ba duka ba tunda sai an shiga aure an ce har ma sai mutuwa ya sanna wani abu ma ba za ka sani ba amma lokacin neman nan ya kamata ki ga me yake so da menene baya so shi ma haka ya ga menene so tun a lokacin daga ma an shiga auren sai a fara kiyayewa daga tun lokacin saboda haka daga nan ne za a samu raguwar kowane ma fitina ko wani abu da zai iya tasowa nan gaba
to Hajiya Jummai bari in dawo gare ki kina ganin in miji da matan nan suna da ilimi wannan ilimin da suke da shi na iya takarwa wajen fahimtar juna
ai idan akwai ma ilimi ba za a yi auren kiyayya ba saboda shi ilimi wani abu ne daban wanda yake da ilimi na addini ne na boko ne na zamani zan ce da na addini kowane iri ne idan har mace da namiji suna da shi yakan kawo tolerance sosai saboda zai sa mace ta riƙa rizinin tunda kafin ta zo gidan aure in iyayenta ma bata samu tarbiyya a gida ba a makaranta ta samu kuma a gaskiya ba za a samu wancan kwaban kaman haka ba saboda zaka ga cewa komai suna yin shi ne in educated way ne irin da ba zaka ga an fito mu namiji kiyayya kirkiri ba kin gani haka shi din ma ba zai nuna mata
kiyayya ko rashin hakuri
ba zai yiwu ba zaka ga cewa komai an yi shi ta understand din ne cikin hankali kin gani wanda yake cikin kankanin lokaci ma dai duk suna da ilimi sai kiga abin ya zama dai issue din da zaka gan shi babba ne ya zama kadan
wace rawa kike ganin ilimi zai taka wajen fahimtar juna tsakanin ma'aurata
gaskiya kamar yadda ta yi bayani ilimi yana taka rawa sosai wajen ganin cewa an samu nasara an samu kwanciyar hankali an samu komai dai yayi dadi a zaman tsakanin miji da mace bari misali da kwaba magana mace ba za ta kwaba mijinta magana hakanan kawai ba domin ta san bai dace ba ko a gida ba a baki wannan tarbiyyan ba a makaranta ana za a koya muku yadda ya kamata kai magana da ma na gaba da kai ba ma wai mijinka ba na gaba da kai ka san cewa da safi ma in ka tashi yara ma an koya musu cewa ko a hanya kake wuce ka ga na gaba da kai zaka gaishe shi balle kuma a ce wai gidan aure saboda haka idan mace tana da ilimi gaskiya ba za a ringa samun matsala sosai ba a cikin gida
shi mijin fa
eh to shi ma mijin shi ma ya danganta wani lokaci kuma ma sai kiga yana da ilimin da komai amma yana yin ma abin da ba daidai ba namiji kenan shi sai ya ga dama sai ya so ko dan yana ganin shine a sama amma dai mace inda tana da wani ilimin takan yi koyi da shi kuma takan yi amfani da shi wajen ganin cewa ta samu an samu nasara a cikin gida
Jummai a wani matsayi ne ake iya cewa mata da miji sun fahimci juna har zamantakewar su ta yi dadi har suna ma jin ra'ayin wasu daga waje na cewa kai auren wani da wance gaskiya sun burge mu ya kamata mu ma mu koyi da su
watan akwai matukan soyayya da fahimtar juna in akwai fahimta
kin dai sa karfi a soyayya Jummai
eh ai soyayyan nan shine gaba saboda shi soyayya ko idan akwai so ko da dai ba wai lalle soyayya yayi tasiri ba tunda ba za a ci gaba a ce ana ta so ana amma duk abin da kai farkon san shi to a gaskiya bai laifi ko zai laifin ma kadan ne sai kiga kuma an zo an hadu da cewa duk da mazajen mu wasu sukan dauka cewa wan suka yi aure suka auri mace su ne head of the family dole ne sun maida ita kawai je abin da suka ce sai abin to anan ne ake samu problem amma har namiji zai fahimta cewa matan shi abokiyar zaman shi ne mai san shi ne abokiyar shawaran shi ne uwar ƴaƴan shi ne wanda yake duk inda ta baci mishi dole sai ya zo ya hadu da ita ta zama uwa ta zama malama dole zaki ga abin ya zo musu da dadi ba wani abu sai kiga an zama uwa ɗaya uba ɗaya ko wani abu ne ya shige mishi duhu yana Allah Allah ne yazo ya samu matan shi tawarware mishi sai kiga ya zo ma da zafin kai tana zuwa sai ce ai malam wannan abin bai kai kaza ba ni ko abin da na fahimta kaza ne sai kuma a daren ce ai ni da kai na yi zafi ne ai wannan abin bai kai na haka ba malam ai ni ga abin da na fahimta shikenan ita din ma wani lokaci tana wasu abubuwan ma zaka gani cewa ya mai da shi abin sha'awa ne me yasa miki wance malam wallahi gwan abu kaza ne a zo nan sai ki gani cikin abin ya zama har ma ƴaƴan su dinga sha'awan su kin gani
har ma mutanen waje
su rika sha'awan su da ƴaƴan su ma na cikin gida sai kiga suna ganin ah dubu baba da mama su ta wasa kaman kaza wasu kuma kullu aka gan su kaman yau suka yi aure a rasa meye sirrin abu wasu a ce asiri ba wani asiri fahimtar juna ne kawai ya kawo haka kuma ya tafi tare da ilimi
kin yadda da wannan bayanin cewa fahimtar juna na iya kawowa har mata da miji su zaman dadi a rika ganin kaman a'a ta asirce shi in ta sa itace ba zai gitta ba yadda mutanen mu ke fadi
gaskiya na yadda da wannan magana sosai 100% na yadda da shi inda soyayya da fahimta ba abin da zai iya ratsa wannan ko menene ko wani zance ko wani gulma aka ji aka kwaso a waje aka kawo kaza ba za su taba yadda ba domin sun fahimci juna kuma akwai so amma har akwai wani dan shakka ko wani an ce kaza da kaza za su ma junan su magana ke wance naji kaza da kaza yaya kaza ba za su yi shiru ba ba za su yi wani rufa-rufa ba za su fito kiri-kiri ya akai kaza kai ma ya akai kaza saboda haka gaskiya wannan magana shine daidai
me zaki ce malama Maryam
ai ni wannan ma tambayan ya yi sosai barin dan ba ku wani sirri ne idan wato ni da mai gidana ma muna cikin jama'a idan ina so in ganshi ko ya taso ya zo mi magana ko ina son dan mishi wani bayani haka wato sai in zo kusa da shi in dan gyara murya idan ne sai in wuce in shiga daki to zaki ga shi ma ya taso ya biyo ni to kinga mu tsakaninmu mu biyo kawai muka san wannan sai dai a gani na tashi shi ya tashi ba wanda zai san me aka yi ko me aka je yi saboda haka tsakanin miji da mata dole akwai wani abu da ku kadai za ku iya ganewa amma wannan abun sai da soyayya sai da fahimta
to a madadin baki na guda biyu da muka yi wannan tattaunawa da su a yau ni Madina Dauda da na jara gamar shirin nake cewa a huta lafiya
yanzu kai tsaye muna tare da ambassador Muktar Kashash wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da ke Kano
salamu alaikum hello
salamu alaikum
wa alaikum assalam
salam
barka da warhaka
barka da shigowa
barka da dai
yawa ambassador ka saurari tattaunawar da Madina ta yi da malaman nan
na saurara
to kaji me suka ce to abin suna me zaka ce mana akan muhimmancin fahimtar juna a auratayya
to na farko dai shi da ma aure an shine kashin bayan kowace al'umma kuma a shar'ance ma aka ce mafi alheri ga mace wanda aka sauƙaƙa wajen aurenta to gina shi akan layi wanda yake na sauki da tarbiyya da mutunci da dabi'a shi ne yake kawo dadin zama kusan kunce za ki ga cewa tsakanin ma'aurata tun kafin ma a zo magana aure ai ana samu ai zance zancen nan ana yin sa ne dan a fahimci juna har kuma a gane cewa za a iya zama tare ko ba za a iya zama ba saboda haka wannan shi ne gini na farko da ake fara ginawa har a zo a yadda da cewa za a zo a zauna a yi aure
haka to hello kana jin mu
na'am
yawa to yawa to bayan misali an gina an je an yi auren wasu zaka ji suna cewa ai lokacin da ya kamata a ce tsawon lokaci da ya kamata a fahimci juna misali wasu zasu ce kamar yanzu a cikin sakonnin mu wasu sun ce in an shekara biyu a fahimci juna kamar shekara
daya
wani ma ce kawai sati daya an fahimci juna to kana ga akwai wani tsawon lokaci
to ai shi dama zancen shi abu ne aka yi fa ba wanda yake da yankewa ba
ba na kara ba gaskiya
abu ne aka yi shi for life shi ai aure sanda aka yi shi ba wani contract bane cewa shekara biyar ko shekara goma zai kare ba saboda haka kullum kuma dan adam a sake fahimtar abokin zaman sa yake yi misali yanzu za ka ga cewar an yi aure ba ma aure ba ko dan uwanka da kuka tashi tare kuke uwa da uwa dai aka dan samu sabani amma kullum rayuwa tana sake sa a goge a fahimta bare wanda kuma kowa da hankalinsa aka ganshi wannan ta shekara 20 wata kaza ko 18 shi kuma namijin shekara sama kusan 30 you know so ke kaga sai a hankali ana ta tafiya kullum a fahimta juna yake shi shi ita mace ita ce ake son a samu nutsuwa a wajen ta wanda za ta gane mai mijin ta yake so menene abin da baya so
haka to yanzu ambassador wani shawara zaka ba kamar ma'aurata haka wanda basu dade da aure ba ko kuma suke kan magani a aure wata shawara zaka ba su ta hanyar da zasu bi su fahimci junan su
to na farko dai shine hakuri shi hakuri a aure hakurin shine ma ibadar gaba ɗayanta. Kamar mu kuma anan bangaren arewacin Najeriya, bangaren Hausa Fulani, bangaren mutanen da suke da addini, in muka dauki addini, addini na musulunci dole mu sashi a cikin aure domin yana cikin tsari na addinin mu. Na farko kowane mutum a ciki tsakanin mace da namiji kowa akwai wani abu da Allah ya dora masa wanda yake shine haƙƙinsa akan wannan aure. Misali ita mace akwai hakkunanta da namiji zai tabbatar ya kiyaye su, sannan ita ma shi ma namiji ya san akwai haƙƙin matarsa da zai kiyaye su. Waɗannan haƙƙoƙi in dai ana kula da su za ki ga an zauna lafiya, aikin abubuwa suna tafiya duk yadda ya kamata. Amma duk wanda aka tsallake ba a yin sa to sai an samu matsala.
Haka to yanzu misali kana ga akwai rawar da su kansu, misali a ce iyaye, misali iyayen kai mai gida ko kuma iyayen ita mata, akwai rawar da za su iya takawa misali bayan kun yi aure ko kafin ku yi aure wurin ganin cewa ƴaƴan nan guda biyu da za su yi aure da juna ko suka yi aure da juna sun fahimci kansu?
Kwarai da gaske iyaye su suke da babbar rawa da za su taka, domin tarbiyyar gaba ɗaya a hannun su take, kuma tarbiyyar suka yi har aka zo gabar da za a auren su. To dalle lalle iyaye rawa da za su taka shine za su yi wa mace fada, irin fada na girmamawa cewa lalle ta bi mijinta, domin addini abin da yake aljannar mace ma tana karkashin kafa mijinta. Saboda haka ba mace ta zo ta yi yajinta a kama mata kayan yaji a sauke ba, an saurara an ji menene idame ta, menene ya sa aka yi, menene ya haɗa su. Shi kuma namiji dole ya ɗauki girma kuma ya ɗauki wannan haƙurin. Baka ji ma an aka yi auren sai a dinga cewa Allah ya saba halayen inda an jirgi yawa shi ne wannan ne zafi wannan sai isani wannan ai ba a kasa wuta da wuta.
To da kai maganar yaji ɗin nan ambasada, yawanci za ka ga cewa idan mace ta yi yaji kace ba a kama mata a sauke yajin ba, a'a. To akwai wanda kuma za ka ga an yi yajin maimakon abu ba a sinmi ya faru sai a kora ta ce ki lalaka kuma gidan mijinki, in na ganki a gidan nan to wannan kana ga zai taimaka koko yana ƙara dagon la fahimtar juna.
Ba daidai ba ne, wuri ya yi dole akwai rawar da suke taka kullum shine su dinga cakin ma'auratan menene yake faruwa, me ake so a yi, ko da yajin ta yi ai za a tambaye ta in ana so a zo a lafiya ke me ya haɗa ku, ai kaza 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 ne, ba za a nuna mata ita take da gaskiya ba saboda ita ce a ƙarƙashin mijin. Saboda haka shi ma sai a kiransa sai a zo a ce shi ne dalilin ai da Allah ya ce a kawo waliyai. Waliyan nan su za su ta player role, ba wai daga an ɗaura auren kowa ya tashi kama gabansa ba, shikenan an gama. Kullum su za su dinga player role suna cikin ma'auratan nan mai suke ciki har a zo a yi ƙwari, kamar yaro ne aka ce da rarrafe kan tashi. An kyau mutum abin da ya zo ya shiga da farko bai taɓa yi ba, sai an yi ta binsa ana gaidin nasa har kuma a zo a yi hankali a gane.
To Allah ya ƙara taimakon mu, Allah ya bamu sa'a. Mun gode ƙwarai ambasada, mun gode ƙwarai.
Sani da ƙoƙari.
Amin.
Yawwa.
Usman, ga Facebook Live ɗinmu.
Yawwa.
Masu sauraron mu nan da kowa da wannan. Wani ya ce yau da gobe ni dai ni kam ina jin daɗin zama da matata kuma ina jin shawarwarin ku, nagode.
Allah sarki, to mun gode mu wasu sai.
Wani Muhammad Awwal, okay, wanda ya karanta wanda ya faɗi wancan Ibrahim Abdulhamid ne. Sai wannan Muhammad Awwal Sa'id ya ce salam, wannan shirin na wayar da kan ma'aurata.
Allah sarki. To ga wani ma a gurguje Aminu Rais ya ce salam, yau da gobe a gaskiya fahimtar juna tsakanin ma'aurata wani abu ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwar aure, domin da dalilin ilin fahimta ne za a iya zama a tantan a ingantaccen ko a zama ingantacce kuma a jima ba tare da wani yaji kan ma'aurata ba. Allah daidaita tsakanin ma'aurata.
To ga Baguda Haruna shi ma yace yau da gobe matsalolin aure a ƙasar Hausa yana da yawan gaske, saboda duk fahimtar da kuka yi wa junanku kafin aure akwai mutanen da suke raba tsakaninku, ko kuma a yayin da kuka haihu da kansu za su raba wannan fahimtar, sai dai addu'a kawai a zama aure.
Wannan haka yake sai. To bari baki na ƙarshe. Baba Gana ko Mustafa yace ni ne Baba Gana da menene Baba Gana Bipsi da Masak. Yau da gobe ya kamata ma'aurata kar su ɓoye gaskiya a tsakaninsu.
Kwarai da gaskiya kan wani yana da amfani. To Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa kuma duk wanda aka yi domin su san ji.
Amin.
To duka na akau, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin
Usman Hassana Ahmad.
Hafsat Bello dan Maisor. Da Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma engineer mu na yau da Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku ta Facebook Live. Ni Safina Tasada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Ku huta lafiya.
Yau ta tantance ni na ba ruwan sa yau jama'a lalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba.